من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka ƴan uwa ina mana gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh muna masu godiya wa Allah subhanahu wa ta'ala da ya kaddari haduwar mu a wannan majalisi mai albarka na masallacin da ke asibitin koyarwa na garin Azare jihar Bauchi tarayyar Najeriya wannan majalisi ne da muka saba karatu nasirar ma'aiki sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama daga littafin nurul yaqin fi sirati sayyidil mursalin wannan shine majalisi na 69 a wannan yammaci na juma'a 10 ga watan rabi'ul awwal hijrar ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina tana da shekara 1446 wanda yake daidai da 13 ga watan Satumba na shekara ta 2024 idan ba a mance ba mawallafin wannan littafi na Nurul Yaqin yana kawo mana misalai na irin mutanen da suka yi ta cutar da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama imma ko cutarwa ta aiki ko kuma ta fatar baka a yayin da suka yi yunkurin hana shi da awarsa wannan yunkuri nasu ta citira waɗannan mutane saboda yawan cutarwansu ga ma'aiki sai aka musu laƙabi da al-mustahzi'una wato masu izgili saboda yanda suka tsananta cutarwar su wa ma'aiki sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama cikin jerin misalai da mawallafin wannan littafi yake kawo mana na kalan mutanen da irin mutanen da suka yi ta tsangwamar ma'aiki muna kan misali na uku cutarwar Uqbatu ibn Abi Mu'ayth da yayi taiwa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a baya majalisin da ya gabata mun karanta cewa shi Uquba yana cikin makwabta ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam to didda makwabtakar da take tsakaninsa da ma'aiki ma'aiki bai kubuta daga cutarwarsa ba saboda da'awar da yake shi ma yana cikin waɗanda suke fito na fito da ita to anan yake cewa wa min ashaddi ma sana'ahu dhalika ash-shaqiyyu bi rasulillahi ma rawahu al-bukhari fi sahihi daga cikin mafi tsananin abin da wannan shaqi ya aikata wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama riwayar da Imam al-Bukhari ya rawaito ta cikin sahihinsa kala yace bainama an-nabiyyu yusalli fi hijr al-ka'ba id aqbala Uqbatu ibn Abi Mu'ayth fa wada'a thawbahu fi 'unuqi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallama fa khanakahu khanqan shadidan wannan riwayar mawallafin wannan littafi na Nurul Yaqin ya yanko mana ita kawai amma riwaya ce ta Urwatu ibn Zubair ɗaya daga cikin manyan tabi'an musulunci Allah masa rahama shi kuma ya samo ta daga ɗaya daga cikin sahabban manzon Allah da ake kira Amr ibn al-As shi kuma Amr ibn al-As ya tambayi ɗaya shi ma daga cikin sahabban annabi ya ce akhbirni bi ashaddi shay'in sana'ahu al-mushrikuna bi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Amr ibn al-As tunda yana cikin matasa na sahabbai dan gabanin annabi ya yo hijira daga Makka ya dawo Madina, Amr ibn al-As ba shi da wayo. To kaga abin da ya faru a Makka, galibi zaka tarar mafi yawan su bai san su ba, tunda a Madina ne yayi wayo. To shine yake tambayar ɗaya daga cikin as-sabiquna al-awwalun, waɗanda suka shiga musulunci na farko-farko, saboda duk abin da ya faru da manzon Allah su zai zama akan idan su ya faru a Makka. To shine Abdullahi ibn Amr ibn al-As yake tambayar ɗaya daga cikin waɗanda suka musulunta a farko-farko, shine Khabbab ibn al-Arat. Amru Urwatu ibn Zubair tabi'i ne na musulunci yake tambayar Abdullahi ibn Amr ibn al-As, yace akhbirni bi ashaddi shay'in sana'ahu al-mushrikuna bi rasulillah, ka bani labari dangane da mafi tsananin abin da mushrikai suka yi wa manzon Allah. Urwatu ibn Zubair tabi'i ne, yana bada labari cewar ya tambayi Abdullahi ibn Amr ibn al-As, shi kuma sahabi ne, akan ya bashi labari game da mafi tsananin abin da mushrikai suka yi wa annabi na cutarwa. Faqala, sai Abdullahi ibn Amr ibn al-As ya ce baina, to shine sai kawo mana wannan riwayar da mawallafin Nurul Yaqin ya kawo anan, ya ce baina rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama yusalli jambal ka'bati, wannan haka riwayar ta zo cikin sahihul bukhari. Wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kasance yana sallah a gefen ɗakin Ka'aba. Iz aqbala Uqbatu ibn Abi Mu'ayd, sai ga Uqba dan Abu Mu'ayd ya taho yayi nufato inda manzon Allah yake sallah. Yayin da ya ƙaraso gurin da manzon Allah yake sallah, fa wada'a thawbahu fi unuqi rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam, sai ya cire mayafinsa da yake yafawa a kafadarsa, sai sanya a wuyan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Fa khanaqahu khanqan shadidan, sai shaƙe manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shaƙewa wanda yake matsananci. Fa aqbala Abu Bakr hatta akhadha bimankibihi wa dafa'ahu 'anil nabi sallallahu alaihi wa sallam wa qala ataqtuluna rajulan an yaqula rabbi Allah wa qad ja'akum bil bayyinati min rabbikum. Sai ga sayyidina Abu Bakr ya taho a guje lokacin da Uqba ya sa mayafinsa ya shaƙe wuyan manzon Allah yayin da manzon Allah ya sujjada. Sai ga Abu Bakr ya taho a guje hatta akhadha bimankibihi, har ya kama kafadar Uqba wa dafa'ahu, ya ingiza shi ya hankada shi gefe. Anin nabi sallallahu alaihi wasallam, daga manzon Allah, ma'ana ya kama kafadarsa da ƙarfi ya ciro shi ya ingiza shi ya hankada shi gefe, saboda yanda ya ga ya shaƙe manzon Allah kamar zai kashe shi. Wa qala, yake ce masa ataqtuluna rajulan an yaqula rabbi Allah, shin yanzu za ku kashe mutumin da kawai laifinsa a gurinku shine ya ce ubangijinsa shine Allah? Wannan fa kawai shine laifin da ya muku, in babu shi babu wani laifi da ya muku banda wannan, saboda duk cikinku ba wanda ya isa ya bugi kirji ya ce rana kaza ya mun laifi kaza. Shekarun da yayi yana rayuwa a cikinku sama da shekara 40, bai taba yi wa mutum ɗaya daga cikinku laifi ba. A yau kawai dan ya ce ubangijinsa shine Allah, shine kuka yi ta a kansa kamar za ku cinye shi danye? Yan uwa, haka ɗabi'ar duk wanda ba musulmi ba take, karfa ka taba yadda da wanda ba musulmi ba, wallahi baya son ka. kuma ba komai yasa yake kyamar ka ba saboda musulunci, ka ce kai musulmi ne, ubangijin ka shine Allah. To duk inda mahaluki yake a ban kasa, inda shi ba musulmin bane, to bashi da abokin gaba da ya wuce ka, ko da zai maka dariya amma wallahi ta cike na ciki, amma ba yadda za a yi wanda ba musulmi ba ya kaunace ka, kuma duk kyawawan halayenka, duk irin kyautatawar da zaka masa yana jin haushin ka. Annabi wani irin kyautatawa ne bai yi wa mutan Makka ba? Asali ma ai bangaren Makka ne, kuma Balarabe ba Quraishi sun san shi, sun san asalinsa, sun san iyayensa, sun san kakanninsa, a gabansu ya taso, sun yarda da amanarsa, sun yarda da gaskiyarsa, sun yaba da ɗabi'unsa. Amma kuma sai aka wayi gari basu da babban abokin gaba kamarsa. Sa'an nan kuma babu mutum ɗaya da zai ce Annabi yau ya gaya mun baƙar magana, ko Annabi yau ya cutar da ni, ko Annabi yau da yana ƙarami ya mun rashin kunya, ba mutum ɗaya da ya isa ya bugi ƙirji ya faɗi haka. Amma sai gashi da ya ce Ubangijinsa shi ne Allah, ba su da abokin gaba da ya wuce shi. To wannan sunna ce ta duk wani wanda ba musulmi ba, ga musulmi har duniya ta naɗe, har kiyama ta tsaya, ba yadda za a yi wanda ba musulmi ba ya soka kai a matsayinka na musulmi. Kuma ko da ba ka yi riko da musuluncin ba, wallahi baya son ka, saboda ka ce kai musulmi ne. Ko da kana saban Allah, kana zina, kana shan giya, kana sata, kai azzalimi ne, amma wallahi haushinka yake ba dan komai ba, saboda kai musulmi ne. In kana so ya soka ka koma addininsa, wannan haka Allah gaya mana. Allah kuma baya faɗin abin da ba haka ba. Sannan gashi idanunmu suna gane mana abin da Allah ya faɗi yana tabbatuwa, ko mun ki ko mun so. Allah ya ce walan tarda anka alyahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum, ba yadda za a yi su yadda da kai, su nitsi da kai, su aminta da kai, sai ka bar musuluncin nan ka koma addininsu. To a nan ne za su ji cewa eh, yau kai nasu ne. Amma matukar kana musulunci, wallahi suna ji koyaushe a zuciyarsu cewa kai ba nasu ba ne. Kuma duk irin mu'amala da za ta shiga tsakaninku, duk irin alaka da za ta kullu tsakaninku, yana nan yana kinka a cikin zuciyarsa, ko da ba zai nuna maka ba. To sayyidina Abubakar yake mayar musu da martani cewa ataqtuluna rajulan an yaqula rabbiy Allah, shin yanzu za ku kashe mutum kawai laifinsa a gurinku shine ya ce Ubangijinsa shine Allah? Wa qad ja'akum bil bayyinati min rabbikum, alhali ya zo muku da hujjoji qarara daga gurin Ubangijinku, ya zo da hujjoji na ayoyi na alqur'ani, wanda kun kasa zuwa da hujjojin da za ku mayar da su. Dama kun zo da hujjojin da kuka mayar da su ne, sai ku ce kun rinjaye shi, bari ku masa abin da kuka ga dama. Amma duk hujjojin da ya zo muku da shi, ba ku samu hujjar da kuka mayar da su ba, balle ku zo da wasu wanda suka fi su. Ya zo musu da hujjoji kala biyu. Hujja na farko dalilai ga sunan karara, hujja na biyu kuma mu'jizozi, saboda mu'jiza ta Annabi babbar hujja ce da take nuna gaskiyar wannan Annabi. Shi yasa Allah madaukakin sarki idan ya tashi aiko Annabi, zai aiko shi da mu'jiza da za ta tabbatar da gaskiyar annabcinsa, kowane Annabi da irin mu'jizarsa. To Annabi sallallahu alaihi wa sallama, da Allah ya tashi turo shi gurin mutan Makka, sai ya ga abin da mutan Makka suka fitin kaho da shi, shine fasaha na harshe. Duk wani wanda yake da fasaha ta harshe ana jinjina masa, ana ganin girmansa, ana ganin kimarsa. Sannan ta nan ne mutum zai iya kushe wata kabila kuma ya zamanto taku, sannan ya koda kabilarsa, kabilar ta zamanto ta samu ɗaukaka. Duka ta ɓangaren harshe ne. Kenan suna bawa fasahar harshe muhimmanci. To shine Allah maɗaukakin sarki da ya tashi aiko manzansa, babbar mu'jiza da ya bashi ita ce ta ɓangaren fasahar harshe, shine sai ya bashi alƙur'anin da ba wanda ya isa ya zo da kwatankwacinsa. Wannan babbar mu'jiza ce, wannan ƙur'anin da muke karanta shi mu'jiza ce, tun aiko manzan Allah har ai tashin kiyama mu'jiza ce. tun daga wancan lokaci har tashin kiyama ba wanda zai iya zuwa da kwatankwacinsa, kuma ba wanda ya zo da shi har yanzu da nake magana. Tun daga aiko manzon Allah da Qur'ani, babu mahalukin da ya iya zuwa da kwatankwacinsa har yanzu, kuma har aiki tashin kiyama ba wanda zai iya zuwa da shi. Wannan babbar mu'jiza kenan da Allah madaukakin sarki ya ba manzon Allah, da ya zo da Qur'ani yana karanta musu, yana karanta musu, suka ce kai wannan boka ne, bayan da za a yi mutum ya zo da magana na fasaha irin wannan in ba boka ba. Sai Allah ya mayar musu da martani, in boka ne to ai kuma cikin ku akwai bokaye, su zo mana da irin Qur'anin da ya zo da shi, inda gaske kuke cewar shi din boka ne. Allah ya ce qul la'in jitama'atil insu wal jinnu ala an ya'tu bi mithli hadha al qur'ani la ya'tuna bi mithlihi walau kana ba'dhum li ba'din zahira. Annabi Allah ya ce annabin sa ka gaya musu, da a ce duk mutanen duniya za su hadu a guri guda, da aljanun duniya gaba daya, wai dan su zo da Qur'ani irin wanda ka zo da shi. Allah ya ce la ya'tuna bi mithli, ba za su taba iya zuwa da kwatankwacin Qur'ani ba. Walau kana ba'dhum li ba'din zahira, ko da sashe na taimakawa sashe, wannan ya kawo fasaha, wancan ya kawo fasaha, wannan ya kawo harafi, wancan ya kawo harafi, wannan ya kawo kalma, ayi negotiating na ideas, ayi kokarin hada fasaha irin na Alqur'ani a zo da shi. Allah ya ce ba za su taba zuwa da makamancin, ba za su taba iya zuwa da makamancin Alqur'ani ba, ko da sashe na taimakawa sashe da tunani da kalmomi da basira, ba za su taba iya zuwa da kwatankwacin Alqur'ani ba. To ai Alqur'ani ma da yawa, sai aka sassauta aka ce su zo koda da surori guda goma irin cikin surorin Qur'ani. Alqur'ani yana da surori guda 114. To ayin aka ce Qur'ani ma an ba su da yawa, to an ma rage ko sura goma kawai, surori goma kawai irin na Qur'ani kananu, su zo da kwatankwacin su. Am yaquluna iftara, shin yanzu za su ce Alqur'anin nan kirkirarsa annabi yayi, tunaninsa ne, lafuzzansa ne, kalmomi ne ya je ya tsara ya zo yake gaya musu? To in suna da'awar haka, ai su ma mutane ne kamar sa, ka ce musu fa'tu bi ashri suwarin mithlihi, ku zo da surori guda goma kwatankwacin surorin da ke cikin Alqur'ani, inda gaske kuke cewar kirkirarsa, kirkirar Alqur'anin annabi. Sai suka kasa Qur'ani, an ce su zo da Alqur'ani, su haɗu ma ba mutum ɗaya ba, su haɗu kwansu da ƙwarƙwatansu su zo da kwatankwacin Qur'ani, suka kasa. Sai aka rage aka ce to ku zo da koda surori goma, nan ma suka kasa. Sai aka sake ragewa aka ce to aya ɗaya tak. Allah ya ce in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina, in kun kasance cikin shakku da kokwanto dangane da abin da muka saukar wa bawan mu shine annabi na Alqur'ani, fa'tu bi suratin min mithlihi, to ku zo da sura kwaya ɗaya ta kwatankwacin surar da ke cikin Alqur'ani. Wad'u shuhada'akum, ku nemo duk wasu wanda za su yi shaida kan haka, su agaza muku kan haka, su taimaka muku kan haka. Min dunillah, kuma bayan Allah, in kuntum sadiqin, inda gaske kuke cewar annabi kirkirar Alqur'ani yayi, kuma za ku iya, to ku zo da sura ɗaya ta, da an ce surori goma, to yanzu an rage, su zo da koda da sura ɗaya. Sai suka kasa. Allah ya ce fa in lam taf'alu, in ba ku iya kun zo da koda da sura ɗaya ba kwatankwacin surorin cikin Alqur'ani, a da'awar ku cewa annabi kirkira Alqur'ani yayi, to kuma ai mutane ne kamar sa, in ba ku iya zuwa da koda da sura ɗaya ba, walan taf'alu, to har abada ba za ku taba iyawa ba. To kuma haka ya faru, ba su iya ba, kuma ba su iya ba har yau, kuma har alkiyama ta tsaya. Allah ya ce fattaqun nara allati waquduha an-nas wal hijara, to tunda kun gagara ku shafa wa kanku ruwa, ku ji tsoron wutar da makamashinta mutane ne da duwatsu. Uiddat lil kafirin, wacce aka yi tanadinta ga kafirai. To annabi ya zo musu da mu'jizozi bayyanannu wanda suke tabbatar da gaskiyar annabcinsa. Ganin wata da ya tsage gida biyu, rabi yana nan, rabi yana nan, kuma duk sun gani, suka ce annabi inda gaske yake shi manzo ne, ya kawo musu wata alama da za ta tabbatar da gaskiyar annabcinsa. annabi ya ce to ba wani abu da dare yayi sai ya ce ku daga kanku ku kalli wata suna daga suka ga wata ya dare gida biyu suka ce kai da gaske fa watan ba ya dare ba kace to amma wannan komai aka yi tsafin Muhammadu ne bari matafiyan da suke zuwa daga yankin Madina ai mu in ya tsafe mu su kan ba zai iya tsafe su ba bari su zo mu tambaye su shin su ma sun ga watan ya tsage kamar yadda mu ma muka gani washe gari da gari ya waye sai ga matafiya sun shigo Makka daga ina kuka taho hanyar Madina jiya daddare kun ga wata ya tsage suka ce kwarai mun ga wata ya tsage suka ce kai tsafin Muhammadu ya zama ruwan darama mai duniya ko ina ma ya tsafe ko ina a duniya kenan dai ba za su taba yadda cewar alama ce da take nuna gaskiyar annabcin manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallama ba kuma ga tafiyar da aka yi da manzon Allah cikin mu'jizozin da Allah ya bashi alamomi da za su tabbatar da gaskiyar annabcinsa an yi tafiya da shi cikin dare daga Makka zuwa Baitul Maqdis tafiyar da suna share wata guda kafin su je su dawo za su yi tafiyar makonni biyu a hanyar tafiya su yi tafiyar makonni biyu a hanyar dawowa sai gashi a dare daya an tafi da manzon Allah daga Makka zuwa Baitul Maqdis bai tsaya iya nan ba aka tashi da shi zuwa sama ta daya ta biyu har ta bakwai yaje karbo sallah a cikin daren gari bai waye ba aka dawo da shi garin Makka gari ya waye sai yake ce musu ai je an yi tafiya da ni daga Makka zuwa Baitul Maqdis aka tafi da ni sama har ta bakwai har naje na karbo sallah na hadu da annabi Ibrahim na hadu da annabi Musa da suka ce kai zoki ta malli Muhammadu ƙaryar taka har ta kai ga tafiyar da zamu yi wata guda kace a dare guda an tafi da kai yau sai mun kora abokinka ai shine komai ka zo da shi zai gaskata ka sai suka kama hanya suka tafi gurin Abubakar ka ji abin da abokinka yake faɗi yau kan mun kore shi yace me yake faɗi suka ce wai cewa yake jiya da dare an tafi da shi daga Makka zuwa Baitul Maqdis kuma a daren aka dawo da shi tafiyar da muna daukan wata guda kafin mu je mu da amma shi da a dare dai wai aka ji aka dawo da shi suna ga yau kan sun gama da annabi kuma za su kura Abubakar sai Abubakar ya ce shi ya faɗa haka suka ce yace da gaske yake saboda abun da yafi wannan ma ina gaskata shi akan sa shine labarin da ake saukan masa daga sama ai yafi wannan zan gaskata shi akan haka balle wannan dan karamin abu sai jikinsu yayi sanyi sun dauka in suka je suka bayyana Abubakar sai ya ce kai to ni ma kan ya kamata in da daga rakiyarsa da suka je suka baya gaya Abubakar sai ya ce a da gaske yake gaskiya yayi saboda wannan ai karami ne cikin manya-manyan abubuwan da yake zuwa da shi inda ya faɗi haka to da gaske yake to kaga wannan alama ce cikin alamomi da suke nuna gaskiyar manzancin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma ta ya bayyana gabansu shine bayanin sayyidina Abubakar cewa wa qad ja'akum bil bayyinati min rabbikum ya zo muku da alamomi bayyanannu ayoyi bayyanannu mu'jizozi bayyanannu waɗanda suke tabbatar da gaskiyar manzancinsa kun yarda ayoyin da yazo da shi kun yarda ba daga kansa bane daga gun Allah ne amma duk da haka kuma za ku kashe shi inji sayyidina Abubakar yake mayar musu da martani yake mayar ma waɗannan mushrikai da martani uwa uba ga abin da suke gani gaban su alqur'ani mu'jiza ce ta fuskoki daban-daban alqur'ani zai ba su labarin abin da ya faru shekaru aru annabi zai zo ya ba su labari kuma ba wani bane ba annabi labari sai ta mamaki gashi dai gaban su ya tashi amma labaran da wasu masu ba su sani ba sai annabi ya zo yana ba da labarin su cikin alqur'ani sannan abin da zai faru nan gaba annabi ya zo ya ba da labari kuma sai su ga ya faru kamar yadda ya ba da labari kaga wannan duk mu'jiza ce ta alqur'ani sannan kuma abubuwa wanda za a yi ta bankaɗowa na kimiyya ai har yanzu akwai abubuwan da ake bankaɗowa na kimiyya da tintin yana cikin alqur'ani wani abun ba a san shi ba sai a kwana-kwanan nan bincike ya bankaɗo shi wanda Qur'ani kuma tun a baya an saukar wa annabi an masa bayaninsa wannan da yawa daga cikin manazarta da likitoci ya sa sun musulunta abu ne wanda ba a gano shi ba sai a yan shekarun nan a baya-bayan nan wanda kuma tuntuni an saukar wa annabi shekara 1400 da wani abu an saukar wa annabi cikin alqur'ani to idan suka binciko suka gani kuma gashi fa cikin alqur'ani kuma shekara 1400 da wani abu alqur'ani yayi bayanin su su kuma basu gane ba sai yanzu wannan sai sa su ce eh wannan addinin gaskiya ne da yawa sun shiga musulunci a sababin haka duk wannan mu'jiza ce ta alqur'ani annabi sallallahu alaihi wasallama tun yana kankani an bayyana musu cewa zai zama manzo ta yadda mala'ika jibril yazo ya kama shi aka tsaga kirjinsa aka fidda zuciyarsa aka tsaga ta aka fidda gudan jini aka ce wannan rabon shedan kenan daga gare ka kenan yanzu shedan ba shi da rabo tattare da manzon Allah aka sa zuciyar cikin baho na zinari aka wanke da ruwan zamzam aka dinke aka mayar wannan ma kawai ya isa ya tabbatar da cewa shi din manzo ne idan ya zo musu da sako daga gurin Ubangiji su karba saboda ga abubuwa nan sun faru da shi tun yana kankani akan idansa sun gani ga tafiyar da suka yi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana dan shekara 12 suka tafi da shi yankin Sham sun isa wani gari gabanin su isa cikin ƙwaryar Sham din garin da ake kiransa Busra suka hadu da wani mai ibada ma na Nasara ya hango manzon Allah ya ƙara hango manzon Allah da yazo ya tsaya gurin manzon Allah sai ya ce hadha rasulur rabbil alamin wannan matashi wannan yaro manzon ubangijin talikai ne ma'ana zai zama manzo nan gaba gashi yana dan shekara 12 lokacin ma bai zama manzon ba amma sai gashi malami ne mai ibada na Nasara yake bada wannan shedar cewa wannan manzo ne na ubangijin talikai yace ya ba'athuhu Allah rahmatan lil alamin Allah zai aiko shi rahama ga al'ummar duniya mushrikan makka suna tare da annabi lokacin akan idan su wannan mutumin yayi wannan magana sai suke tambayar sa ya akai ka gane cewa zai zama manzo yace ai tunda kuka gangaro daga yankin area makka babu wata bishiya a area gurin nan face ta fadi tana masa sujjada kuma ba sa sujjada wa kowa sai annabi kaga wannan a gaban sa akai wannan kuma sun sani sun shaida kenan fadin sayyidina abubakar wa qad ja'akum bil bayyinati min rabbikum kowa ya shaida cewa annabi ya zo da dalilai da alamomi qarara bayyanannu wanda suka fito kwalala suka fito fili akan cewa shi din manzo ne to amma tare da haka za su kashe shi saboda ya ce ubangijinsa shine Allah to wannan shine martanin da sayyidina abubakar ya mayar wa uqbat bin abi mu'ayt lokacin da ya zo yake kokarin ya ga ya ga bayan manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallama wannan misali na uku kenan cikin misalan mutanen da suka yi ta tsangwamar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama saboda da'awa da yake kiran mutane da yake zuwa ga kadaita Allah subhanahu wa ta'ala da bauta saboda haka natija da zamu fita da ita karkashin wannan gabar ita ce duk wani wanda ya rungumi kiran mutane zuwa ga Allah karantar da mutane addinin Allah ya sani cewar zai yi wahala ya kubuta daga makiya zai yi wahala ya kubuta daga abokan gaba masu cin kafarsa to idan har ya hadu da irin wannan kalubale ya tuno cewar wanda ya fi shi alkhairi an masa sama da haka shine manzon Allah har ma an zo da mayafi an sa a wuyansa an shake shi ana kokarin kashe shi saboda me saboda yana kiran mutane zuwa ga addinin Allah to a yau duk wanda ya samu kansa cikin kalubale sakamakon karantar da addini kiran mutane riko da addini ya fahimci cewar sunna ce ta masu karantarwa annabi ma an masa gabanin sa sai da hakan sai rarrashi kansa saboda ai annabi ya fi shi alkhairi gurin Allah to duk da alkhairin da annabi ya fi shi gurin Allah bai kubuta daga wannan kalubale ba to in har annabi bai kubuta daga irin wannan kalubale ba babu wani mahalukin da zai kubuta matukar ya kama turban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama na kiran mutane zuwa ga addini na karantar da mutane addini na haskaka wa mutane da za su tsirara nan gobe kiyama gaban ubangiji subhanahu wa ta'ala sai misali na hudu cikin misalan waɗanda suka yi ta tsangwamar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suna cutar da shi yace wa min jama'atil mustahzi'ina al-'As bin Wa'il as-Sahmi al-Qurashi walid 'Amr bin al-'As daga cikin taron jama'ar masu izgili wa manzan Allah, waɗanda suke cutar da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam, akwai Al-As bin Wa'il, yana cikin masu cutar da manzan Allah, cikin masu tsangwamar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam. As-Sahami, wanda ya fito da kabilar Banu Saham. Al-Qurashi kuma ba Quraishi, shi ma ba Quraishi ne, manzan Allah ma ba Quraishi ne. To amma tare da haka yana cikin jerin mutanen da suka tsangwami manzan Allah sallallahu alaihi wasallama, suka cutar da manzan Allah. Walid Amr ibn al-As shine mahaifin Amr ibn al-As. Amr ibn al-As mun san sahabi ne cikin sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallama. Ya musulunta bayan sulhul Hudaybiyya, inji wasu malaman tarihi, wasu suka ce gabanin sulhul Hudaybiyya ya musulunta. To Al-As bin Wa'il mahaifin Amr ibn al-As, shi mahaifin Allah bai masa tawfiki da shiriya ba, amma dan Amr ibn al-As Allah masa tawfiki da shiriya. Sannan jikan sama shi ma Allah masa tawfiki da shiriya, shine Abdullah bin Amr ibn al-As, wanda muka karanta hadisin sa dazuka dan. Jika ne na Al-As bin Wa'il as-Sami, dukan su sahabbai ne, da shi Abdullah bin Amr ibn al-As, da Amr ibn al-As, waɗannan sahabbai ne su biyu na manzon Allah. Amma shi kuma Al-As din sai aka wayi gari, Allah bai masa gamdakatar da musulunta ba. To yana cikin majerin mutanen da suka tsangwami manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, suka cutar da manzon Allah. Yace kana shadidal adawati li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, wannan mutumi Al-As bin Wa'il ya kasance mai tsananin gaba ne ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kuma a baya mun yi bayani cewa babban dalilin da yasa suke gaba da manzon Allah, saboda manzo Allah ya ce ubangijinsa shine Allah, ba zai yi sujjada wa gumaka ba, ba zai nemi taimakon gumaka ba, ba zai nemi tabarruki gurin gumaka ba, ba zai nemi sa'a gurin gumaka ba, komin sa ya taso zai nema ne gurin Allah, kuma Allah shine ubangijinsa, shi kadai yake bautawa. To wannan ne yasa suka yi ta kafa masa kahon zuka, suna cutar da shi, suna tsangwamarsa ta dare daban na safe daban. To shi ma wannan yana cikin waɗanda suka tsananta cutarwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wa kana yaqulu, ya kasance yana cewa gharra Muhammadun ashabahu, Muhammadu ya rudi sahabbansa, ya kasance yana cewa Muhammadu ya rudi sahabbansa. An yahyau ba'da al-mauti, ce musu yake ai za ku rayu bayan mutuwa, ma'ana za a tashe ku daga kaburburan ku. Shi yana ga wannan kamar rudarsu annabi yake, ta yaya za a yi mutum bayan ya mutu kuma ya tashi, ta yaya za a yi mutum bayan ya mutu an sa shi cikin ƙasa, ƙasa ta cinye tsokarsa, ƙashinsa ya diddige, kuma a ce za a tashe shi, ya ce wannan tatsuniya ce. Kuma waɗannan mutane da suke tare da Muhammadu wai duk sun yarda ba, ji shi haka yake faɗi, shi ne yake ganin kamar wai ruɗa ce annabi yake yi wa sahabbansa. Yace wallahi ma yuhlikuna illa ad-dahr, yace na rantse da Allah ba abun da zai tafiyar da rayuwarmu mu faɗi mu mutu in ba zamani ba, ma'ana tare da tafiyar darare da kwanaki shine za a ce wane ya mutu, shekarunsa sun kare, yayi shekara 70 80 90 100 sun kare, shikenan da ya mutu kuma shikenan, babu wani abu da zai biyo baya. Wannan ita ce da'awar shi Al-As bin Wa'il as-Sahmi, kenan yana musanta tashin al-kiyama. Allah ya ce za'amal ladina kafaru alla yub'athu qul bala wa rabbi latub'athunna thumma latunabba'unna bima amiltum wa dhalika 'ala Allahi yasir. Kafirai suna riya cewar ba za a tashe su ba daga kaburburan su bayan sun mutu. Allah ya ce qul, annabi ka ce bala ba haka bane yadda suke faɗi. Latub'athunna, lallai fa tabbas, ko tantama babu, ko shakka babu, har rantsuwa Allah ya kuma ya karfafi maganarsa cewa tabbas za a tashe ku daga kaburburan ku. Thumma latunabba'unna bima amiltum, bayan an tada ku daga kaburburan ku sai a ba ku labarin abubuwan da kuka aikata, wanda ya aikata alkhairi a bayyana masa, ga sunan yana ganin su, duk abin da yayi tun daga haihuwarsa har mutuwarsa ga sunan ba abu ɗaya da zai kuya a gabansa kyawawa muna nan ma ga sunan yana ganin su shine mushriki zai ce mali hadhal kitab ni me ya samu wannan littafi ne la yughadiru sagiratan wala kabiratan illa hasababu karami da babba da na aikata face ya kididdige su ga sunan ɗaya bayan ɗaya duka ga su wannan wani irin littafi ne mai ban mamaki Allah ya ce wajadu ma amilu hadira duk abin da suka aikata ranan gobe kiyama kowa zai gansu ga sunan an halarto musu da shi wala yadhlimu rabbuka ahada ubangiji ba zai zalunci kowa ba to shi yayi yana tantama cewar ya za a yi mutum bayan ya mutu kuma a ce zai tashi fa qala Allahu raddan alaihi sai Allah ya mayar masa da martani shi al-As ibn Wa'il da yake ga kamar wai sahabban annabi suna da wauta ta yadda wai suka yadda cewar bayan sun mutu za su tashi bisa maganar da suke sauraro daga manzon Allah kuma suka yadda to sai Allah ya mayar masa da martani a da'awarsa Allah ya ce yana wa qalu ma hiya illa hayatuna ad-dunya namutu wa nahya wama yuhlikuna illa ad-dahr wama lahum bidhalika min ilmin innahum illa yadhunnun Allah sai mayar masa da martani da wannan aya ta cikin suratul jathiya Allah ya ce wa qalu ma hiya illa hayatuna ad-dunya suna cewa wannan rayuwar da muke iya ita ce kawai rayuwar duniya banda ita babu wata rayuwa bayan ta babu wata rayuwa namutu wa nahya zamu mutu ne wasu kuma su zo su rayu a bayan mu shikenan ma'ana su mutu ƴaƴansu su rayu ƴaƴansu su mutu jikokinsu su rayu iya rayuwar kenan bayan ta kuma babu wata rayuwa wama yuhlikuna illa ad-dahr ba komai zai kashe mu ba sai zamani tare da shudewar kwanaki da wuni da haka za a ce yau wane ya tafi to in ya tafi kuma ɗansa zai zo ya mai gurbinsa dan shi ma in ya tafi jika ya zo ya mai gurbinsa da haka za a yi ta rayuwa har abadal abadi Allah ya ce malahum bidhalika min ilmi wayannan jahilai ne ba su da wani ilimi akan wannan al'amari shi yasa suke musanta shi inhum illa yadhunnun ba komai suke ba sai zato inna dhanna kuma la yughni anil haqqi shay'a zato kuma ba abin da yake wadatarwa gaskiya shine Bahaushe yace zato ta karkarin zunubi koda ya zama gaskiya kenan wannan zaton nasu ba daidai bane sun kauce hanya yace wa kana alaihi daynun li khabbab bin al-arad shi wannan al-as bin wa'il as-sahmi ya kasance akwai bashi a kansa na khabbab bin al-arad khabbab bin al-arad ɗaya ne daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cikin as-sabiqun al-awwalun waɗanda suka karɓi musulunci da wuri a gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam khabbab bin al-arad yana cikin masu rauni da ake tsangwamar su ake cutar da su a garin makka saboda sun shiga musulunci amma sa azaba na fita hankali kamar ba zai kai ba saboda ya karɓi musulunci cewar har sai sun kafurta sun bar musulunci idan an sassauta musu azaba to su kuma imani ya samu gida cikin zuciyarsu babu gudu ba ja da baya ba abin da zai sa su sake musulunci saboda yayi tasiri a zukatansu shi asali khabbab bin al-arad dan kabilar banu tamim to sai aka dan samu yaki tsakanin ita kabilar banu tamim da wata kabila cikin kabilun larabawa to da aka yi yakin sai aka ci kabilar banu tamim da yaki da aka ci ta da yaki sai aka kwashi wasu daga cikin ƴan wannan kabila aka tafi da su aka mai da su bayi to sai aka wayi gari khabbab bin al-arad yana cikin waɗanda aka kwasa tun yana kankani sai aka taho da shi garin makka da aka taho da shi garin makka sai aka sayar da shi ga wata mata cikin Quraishawa wacce ake kiranta Ummu Anmar wacce ta fito da kabilar Banu Khuza'a to sai aka wayi gari shi bawanta ne da musulunci ya zo sai ya yi maza ya shiga musulunci ya karɓi musulunci gurin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama to wannan ya sa mutan Makka suka yi ta tsangwamarsa suna cutar da shi ana gana masa azaba dube da cewa shi bawa ne kuma ya za a iya zo ya shiga musulunci ta zuwa lokacin da aka yi umarni wa annabi sallallahu alaihi wa sallama ya yi hijira daga Makka ya koma Madina. Khabbab sai ya zama cikin waɗanda suka yi hijira daga Makka suka koma Madina, kenan yana cikin al-muhajirun. Da Allah yake cewa was-sabiquna al-awwaluna min al-muhajirina wal-ansar, to shi Khabbab bin al-Arat yana cikin su. Da yayin hijira daga Makka ya dawo Madina, duk yakin da annabi ya fita tare da annabi har annabi ya koma ga Allah subhanahu wa ta'ala. To a daga baya-baya sai ya koma garin Kufa da zama. Allah ya ɗauki rayuwarsa shekara ta 37 bayan hijira, lokacin khalifancin sayyidina Aliyu ɗan Abi Talib. Allah ya dada su gaba ɗaya, sai aka burne shi a garin Kufa. To a nan gurin bayanin da ake mana shi ne, shi wannan mutumi da ake lissafa shi cikin mutanen da suka cutar da manzon Allah shi ne Al-As bin Wa'il As-Sahami. Khabbab bin Al-Arat yana bin Sabashi, yana bin Sabashi. Yace wa kana alaihi dainun li Khabbab bin Al-Arat ahadu rijalil muslimina. Shi Khabbab bin Al-Arat yana bin Al-As bin Wa'il As-Sami, yana bin shi bashi. Ɗaya daga cikin mazajen musulmai shi Khabbab bin Al-Arat kenan. Ɗaya daga cikin mazajen musulmai da muka yi takaitaccen tarjumarsa a yanzu. Fataqadahu, sai je neman bashinsa. Gurin wa? Gurin Al-As bin Wa'il As-Sami. Khabbab bin Al-Arat yana bin Al-As bin Wa'il As-Sami bashi. Shi kuma Al-As muka ce yana cikin waɗanda suka tsangwami manzon Allah, suka cutar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. To Khabbab bin Al-Arat yana bin shi bashi, sai ya je neman bashinsa ya bashi bashinsa. Faqala Al-As, martanin da ya mayarwa Khabbab bin Al-Arat shi Al-As kenan, sai ce masa alaysa yaz'umu Muhammadun hadha alladhi anta ala dinihi anna fil jannati ma yabtaghi ahluha min dhahabin aw fiddatin aw thiyabin aw khadamin. Wannan martanin da Al-As ya mayarwa Khabbab kenan. Khabbab yana bin Al-As bashi, yaje neman bashin sa gurin Al-As, sai Al-As ya ce masa alaysa yaz'umu Muhammadun hadha alladhi anta ala dinihi anna fil jannati ma yabtaghi ahluha min dhahabin aw fidda. Shin ba Muhammadu yana riyawa cewar a cikin aljanna, wannan wanda kai ka bi addininsa, cewa a cikin aljanna akwai abin da mutum yake so ba? Duk abin da mutum yake so ba yana muku labari cewa akwai a cikin aljanna ba? Na zinari da azurfa da tufafi da masu ɗawainiya da hidima, duk Muhammadu duk ba yana baku labarin wannan ba? In ji Al-As yake gayawa Khabbab bin Al-Arat cewa shin ba Muhammadu yana ba ku labari ba wannan da kuka bi addininsa, cewa cikin aljanna akwai abin da rai take so, duk yan aljanna suke so, a cikin aljanna akwai na zinari ko azurfa ko tufafi ko masu ɗawainiya da hidima? Kala Khabbab, sai Khabbab ya ce bala, ai haka ne, yanda annabi yake ba da labari haka ne. Kala, sai shi Al-As ya ce fa’anzirni ila hadhal yau. To tunda da yi kukun yadda da abin da Muhammadu yake gaya muku cewa akwai aljanna, kuma cikin aljannar akwai duk abin da rai ke so, to ka saurara mun zuwa wannan ranan ya zo. Annabi sallallahu alaihi wasallama tabbas ya yi ta karanta musu ayoyi na Al-Qur'ani da Allah ya bayyana cewa cikin aljanna akwai abin da rai yake so. Allah ya ce innal ladina tatawaffahumul mala'ikatu wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurir rahim. Innal ladina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul mala'ikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya fil akhirah wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurir rahim. Wadannan sune kan makamantan ayoyi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake bayyana wa sahabbansa cewa cikin aljanna akwai abin da duk rai take sha'awa. Allah ya ce innal ladhina qalu rabbuna Allah, lalle wadannan da suka ce ubangijinmu shine Allah, thumma istaqamu sai suka tsaya akan haka din, suka jajirce kan cewar ubangijin nasu shine Allah, suka takaita shi da bauta. Tatanazzalu alaihimul malaika, lokacin da mutuwa ta zo musu mala'iku za su yi ta saukowa, ba mala'ika ɗaya ba, ba biyu ba, ba biyar ba, ba goma ba, ba ɗari ba, mala'iku iya ganin su za su yi ta saukowa bila adadin, kenan mumini in ya zo rasuwa mala'iku za su yi ta saukowa, za su yi ta saukowa saboda girman sa gurin Ubangiji. A duk lokacin da mumini ya zo komawa ga Ubangiji mala'iku za su yi ta saukowa, shine bayanin da Allah yake anan. Tatanazzalu alaihimul mala'ika, me zai sa mala'iku su sauko dan su kwantar masa da hankali? Sai Allah ta khafu wa la tahzan, karka ji tsoro kuma karka yi bakin ciki, karka ji tsoro dangane da abin da zaka je ka tarar, karka ji tsoro, karka yi bakin ciki dangane da iyalanka da zaka tafi ka bari kar su shiga matsanancin hali, Allah shine wakilinka cikin iyalanka. Karka ji tsoron abin da zaka je ka tarar, abin da mala'ikun za su yi ta gaya wa mu'minai kenan lokacin da suka zo komawa ga Ubangiji. Za su yi ta ce musu la takhafu, kar ku ji tsoron abin da za ku je ku tarar, insha Allahu alkhairi za ku je ku tarar. Wa la tahzanu, kar ku yi bakin cikin abin da za ku tafi ku bari na kananun yaya da mata da iyaye da dangi kan cewa za su shiga halin ni'a, su kar ku yi bakin ciki, Allah zai zama wakilin ku cikinsu. Wa la tahzanu, sai su ce wa abushiru, kuma muna muku albishir bil jannati allati kuntum tu'adun, da aljannar da ku kuka kasance ana muku alƙawarinta, Allah muku alƙawarinta, to muna muku bushara da ita tana nan tana jiran ku, kawai ba abin da zai hana ku shiga sai mutuwa. Za su yi ta gaya musu wannan, suna kwantar musu da hankulansu. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah, ku kwantar da hankalinku, kar ku daga hankulanku, mu ne masoyanku a rayuwar da kuka yi ta duniya, sannan lahira ma da za ku koma mu din ne masoyanku. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum, cikin aljanna akwai duk abin da ranku yake so, ku kwantar da hankulanku, kar ku daga hankulanku, cikin aljanna duk abin da rayukanku ke so akwai a ciki. Walakum fiha ma tad'un, kuna da abin da kuka nemi a kawo muku cikin aljanna, take za a kawo muku. Wannan nuzulan min ghafurir rahim, sauƙaƙe ne daga gurin mai gafara kuma mai tausayin bayi. To kaga wannan bayani ne da ke fitowa daga gurin manzon Allah cewa duk wanda ya shiga gidan aljanna zai samu abin da ransa ke so. To shine a nan gurin da Khabbab bin al-Arat ya zo neman Al-As bin Wa'il ya biya shi bashinsa, sai yake ce masa alaysa yazu Muhammadu hadha alladhi anta ala dini, shin Muhammadu ba yana riyawa ba, wannan wanda kai kake kan addininsa, anna fil jannati ma yabtagi ahluha, cikin aljanna lalle akwai abin da ɗan aljannan suke so. Yana riya haka, yana ba ku labarin haka cewa duk wanda ya shiga aljanna cikin ta akwai abin da rai ke so, min zahabin nazinari aw fiddatin, ko na azurfa aw thiyabin, ko sutura, sai suturar da kake so zaka saka, aw khadamin, ko kuma masu dawainiya masu yin hijima, ba Muhammad yana gaya muku haka ba? Kala Khabbab, sai Khabbab ya ce bala, ya ce kwarai Muhammadu sallallahu alaihi wasallama yana ba mu wannan labari cewa cikin aljanna duk wanda ya shiga akwai abin da ransa ke so, duk abin da yake so kuma zai same shi. Kala sai shi Al-As ya ce fa anzirni ila hadha al-yawm, to tunda ku kun yadda da abin da Muhammad yake ba ku labari, wannan bashin da kake bi na ka jira har zuwa wannan ranan ya zo. Idan ranan ya zo fa sa'uta malan, za a bani dukiya, wa waladan, kuma za a bani yaya, wa aqdika dainaka, in aka bani sai in biya ka bashin ka. Wannan kaman gatse yake masa. In har da gaske kun yadda cewa wannan ranan in ya zo za a sa ku aljanna, kuma in aka sa ku aljanna duk abin da rai take so za ta samu aljanna, to inda gaske ne ni ma ka jira bashin kan nan zuwa wancan ranan yazo. Tunda abinda Muhammadu ya gaya ma ka yadda, to ni ma ka yadda da magana ta, in ka yadda wannan ranan zai zo to ni ma ka jira, in ranan yazo abinda kake bi na na bashi ni ma za a ban dukiya a ranan, sai in biya ka bashin ka kuma za a bani ƴaƴa. To lokacin da yayi wannan maganar take sai aka saukar da aya ta Al-Qur'ani. Allah ya ce afara'aita allazi kafara bi ayatina wa qala la'utayanna malan wa walada attala al-ghaiba am ittakhadha 'inda ar-rahmani 'ahda kalla sanaktubu ma yaqulu wa namuddu lahu min al-'adhabi madda wa narithuhu ma yaqulu wa ya'tina farda. Allah ya saukar da waɗannan ayoyi a cikin suratu Maryam ya mayar da martani. Allah yake ba annabi labari yace afara'aital ladhi kafara bi ayatina, shin baka ga wanda ya kafurta da ayoyin mu ba? Waye kafurta da ayoyin Allah? Shi Al-As bin Wa'il As-Sahabi. Wa qala la'utayanna malan wa walada, yace ranar tashin kiyama za a bashi dukiya kuma za a bashi ƴaƴa, in an bashi dukiyar zai biya bashin da ake bin sa. Allah yace attala al-ghaiba, shin yaje ya ban kado ilimin gaibu ne cewar ranar tashin kiyama Allah zai bashi dukiya, ranar tashin al-kiyama Allah zai bashi ƴaƴa, ya ban kado ya gani ne yazo yake wannan maganar? Allah ya ce attala al-ghaiba am ittakhadha 'inda ar-rahmani 'ahda, shin ya ban kado abin da ke boye na gaibu, ko kuma yana da alƙawari a gurin Allah ne da sai Allah ya cika masa alƙawarin sa? Waye yake da alƙawari gun Allah? Ba wanda yake da alƙawari gun Allah, da musulmai. Allah ya yi wa musulmai alƙawarin aljanna, ko annabi sallallahu alaihi wasallam yace man shahida Allah ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa anna isa abdullahi wa rasul wa kalimatuhu alqaha ila maryama wa ruhun min wal jannatu haqqun wan naru haqqun adkhalahu allah al jannata. Allah masa alqawarin al janna, wanda ya shaida babu abun bauta bisa cancanta sai Allah, kuma annabi muhammadu bawan Allah ne, manzan Allah ne, annabi isa shi ma bawan Allah ne, manzan Allah ne. Kalmar sa an jefa mahaifiyarsa Maryam da ruhinsa gaba daya, sannan yayi yadda cewar aljanna gaskiya ce, wuta ma gaskiya ce, to Allah ya masa alƙawarin zai sa shi aljanna. Adkhalahu Allahu aljannata, Allah ya masa alƙawarin shiga aljanna. Balarabe da yazo ya samu manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yace zuwa ga me kake kiran mutane? Annabi yace ina kiran su su kadaita Allah da bauta kuma su shaida cewa ni manzan Allah ne. Yace sai me? Yace sai su tsaida salloli guda biyar, su bada zakka, su yi azumin watan Ramadana, su yi aikin hajji. Yace Annabi yace aljanna, sai juya ya tafi yace ya rantse da Allah ba zai ƙara wani abu a kai ba, kuma ba zai rage wani abu a kai ba. Waɗannan abubuwan da manzo Allah masa bayani ba zai ƙara komai a kai ba, kuma ba zai rage ba, kenan ba zai nafila ba. Sai Annabi ya ce to wannan yayi rabo inda gaske yake. To kaga musulmai Allah ya musu alƙawarin aljanna, to shi yana da alƙawari ne a gurin Allah cewar Allah zai sa shi aljanna? Am ittakhadha 'inda ar-rahmani 'ahda, ya samu alƙawari ne gurin Allah mai rahama cewar Allah ba zai saba alƙawarin sa ba, zai sa shi aljanna, ya bashi abin da ransa yake so, ya bashi dukiya? Allah ya ce kalla, abin da yake fadi ba haka bane. Sanaktubu ma yaqulu, duk abin da yake fadi za a kiyaye, zai ganshi ranar gobe kiyama. Duk abin da ya furta, ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid, duk abin da ya furta na harafi guda yana nan an kiyaye shi, kuma zai je ganshi ranar gobe kiyama. Wa namuddu lahu min al'azabi madda, kuma za a ƙara masa azaba kan azabar da ta kamata a masa. Me yasa? Laifinsa biyu ne. ga laifin kafirci ga laifin ƙarya wa Allah to saboda haka in an zo za a ninninka masa azaba a masa azabar kafirci kuma a masa azabar ƙarya wa Allah shi azabar sa ta musamman ce Allah ya ce wa narithuhu ma yaqulu sai mu gaji abin da yake tinkaho da shi ba na tinkaho da dukiya ba to Allah shi zai gaji dukiyar yana tinkaho da yaya Allah shi zai gaji yaya kaga wannan kamar hannunka mai sanda Allah yake yi wa duk wani wanda yake da wadatar tasa take rudar da shi ba yadda za a yi mutu ya tafi da dukiyar kamari dole a nan duniya zai batta saboda ba da ita yazo ba kamar yadda yazo tsurar sa haka zai tafi tsurar sa to haka zalika wanda zai maye gurbin sa ya mallaki dukiyar sa shi ma haka zai tafi ya batta haka shi ma wanda zai sake maye gurbin wanda ya maye gurbin sa ya mallaki wannan dukiyar shi ma haka zai tafi ya batta har a wayi gari Allah shi zai gaji dukiyar Allah ce inna nahnu narithul arda wa man alaiha Allah ce mu za mu gaji kasa da abin da ke ban kasa saboda kowa zai mutu ya bar dukiyar kowa zai mutu ya bar kasar kullu man alaiha fan duk wanda ke kai kawo a ban kasa zai gushe zai tafi kullu nafsin dha'iqatul maut kowace rai sai ta dandana mutuwa kuma kowa ya tashi mutuwa zai tafi da dukiyar da ya samu zai tafi da dukiyar da ya tara a shi kadan sa zai tafi shi yasa aka ce mutum idan ya rasu masu raka shi guda uku idan uku suka raka shi biyu sai su dawo ɗaya sai ya saura tare da shi na farko cikin masu raka shi akwai aikinsa dole zai tafi da aikinsa ba zai tafi ya bar aikinsa a duniya ba na biyu akwai dukiyarsa wataƙilma a motarsa za a ɗauki gawarsa sannan na uku akwai danginsa da abokan arziki da ‘yan uwa za a raka shi to idan aka sa shi cikin kabarinsa sai aikinsa ya zauna tare da shi dukiyarsa sai ta dawo dangi da ‘yan uwa da abokan arziki duk sai su dawo sai a bar shi daga shi sai aikinsa dukiyarsa kuma yanzu ta zama tawa ta magada to su ma magadan faro lokacinsu zai zo su tafi su bar wa magada su ma magadan lokacinsu zai zo su tafi su bar wa magada har ya zamanto an waye gari kowa ya mutu an bar dukiya a ban kasa Allah ne zai gaji abunsa dama na Allah ne to shine anan Allah ya ce wa narithuhu ma yaqulu za mu gaje shi bisa abin da yake magana a kansa na dukiya da ya tara a duniya da ƴaƴa da yake tinkaho yana da su a nan duniya mu za mu gaje su wa ya'tina farda shi kadansa zai zo mana ranar tashin kiyama ba wanda zai je wa Allah da dukiya shi yasa ƴan uwa wannan dukiyar da ake tarawa wallahi mutum in bai wa kansa tanadi na tashin kiyama ba ya aikin banza wallahi ya yi aikin banza da ka tara dukiyar ka tafi ka batta wayanda ka tafi ka bar musu dukiyar a sintina ka sati daya ya ja wata daya wallahi an mance da kai za a shiga wata rayuwa daban kai kuma kana can ka sha wahalar banza ka tara dukiya baka yi wa kanka ba abinda zai amfane ka a lahirarka ka tara ka barwa mutanen da watakilma sun rufe chaftanka an gama da kai an rufe chaftanka yanzu ba ta kai ake ba ta cin abinda ka tara ake har kotu za a je ana shiga akan abinda ka tara kai kuma an gama da kai wani labari nake ji ɗan uwa a garin na ya faru wani mutum ne ya zo rasuwa sai ya yi wasiya cewar idan ya rasu abinda ya mallaka kawai gida ne a sayar da wannan gidan nasa idan aka sayar da gidan a cikin kudin gidan a ɗauki naira 50,000 a masa sadaka da shi a ciyar da miskinai a ba mabukata sai Allah ya ɗauki rayuwarsa sai aka sa gidan a kasuwa yadda nake jin labari an sai da gidan 800,000 ko miliyan 1,800,000 wani abu makamancin haka ina jin miliyan 1,800,000 ko 800,000 to ba shi ma 800,000 din da aka zo sai aka ce to ai yayi wasiya a cire 50,000 a wannan kudin a masa sadaka sai magada suka ce wallahi ba za a taba musu kudinsu ƴaƴansa ne ba suke cewa wallahi ba wanda zai taba musu kudinsu su ga uban da zai taba musu kudinsu ƴaƴansa ne na cikinsa da ya haifa to kaga duk abin da ka tara wallahi in ba ka wa kanka ba ka cutar da kanka
indai wai kai kaga ka tara ka tafi ka barwa magada to ba za mu ce aikin banza ba amma dai ba kawo kanka gata ba Allah yana cewa wa ya atina farda shi kadansa zai zo mana ba zai zo da dukiya ba saboda haka duk dukiyar da mutun ya tara ba zai tafi da shi kabari ba in ya tashi zuwa ga ubangiji surarsa zai je ga ubangiji ubangiji ba ruwansa da dukiyar da ya tara a duniya in har bai yi aikin da zai amfane shi a lahirarsa ba ubangiji ba ruwansa da dukiyarsa kawai me ubangiji ya damu da shi aikin sa yayi kaza to wannan shi yake da value shi yake da kima gurin ubangiji amma yawan dukiyarsa yafi kowa dukiya a garin su a kasar su a duniya nan duk bai damu ubangiji ba ba shi bane a gaban ubangiji subhanahu wataala saboda haka wannan martani da ubangiji yake mayar ma wannan mutumi al-As ibn Wa'il as-Sahmi zai iya shafar duk wani wanda Allah madaukakin sarki ya hore masa dukiya ko kuma ya hore masa yaya ya sani cewar ba za su amfanar da shi ba gaban ubangiji subhanahu wataala in bai sadaukar da su ta hanyar da za su amfane shi din ba ina ga saboda hakurin lokaci sai mu dasa aya anan sai Allah madaukakin sarki ya kai mu majalisi na gaba abubuwan da muka faɗa waɗanda suke dadai Allah ba mu ikon amfana da su abubuwan da muka faɗa bisa kurakurai ko kuma tuntuɓen harshe Allah madaukakin sarki ya gafarta mana wa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.